Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Hanifa Kabir Isa da masu sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Talata 28 ga watan Disamba shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar cewa sojoji 10,000 da aka tura iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin, hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba. Masu sasantawa daga Iran da kuma manyan kasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya Litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ta 2015 da ta lalace. A jiya Litinin ne gwamnatin India ta dakile wani yunkuri na kungiyar agaji na mission mai suna Mother Teresa na neman tallafi daga kasashen waje.
Kanin labarin kenan aka saurara. A daidai lokacin da ake dab da shiga sabuwar shekara, koya Najeriya za ta shiga sabuwar shekara a siyasance.
Manyan 'yan siyasa musamman ma masu aniyar takara suna nan suna wasonka. An fara kamfe ta bayan gida har ma a zahiri. A kowanne suna ta ɗaukar sojojin haya da sojojin baka.
Duk dai akan batun sabuwar shekara, ko waɗanne matsaloli ne 'yan Najeriya ke fatan kawo ƙarshensu a sabuwar shekarar?
Arewa muna da matsaloli na 'yan bindiga, muna da matsaloli na 'yan Boko Haram. A kudu akwai matsaloli na 'yan IPOP, akwai matsaloli na 'yan masu harkar mai.
Bayan rahoton da muke dauke da su, haka kuma kamar kowace ranar Talata, muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafa Sakko ta zai kawo mana. Amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta yi cewa sojoji 10,000 da aka tura a iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin, hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba, waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin Rasha da ke ta ƙaruwa. A makon jiya, shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna cewa ƙasarsa za ta amince ta zauna kan teburin shawara ta tattauna da Amurka da NATO, yayin da ake tsakiyar zaman ɗarɗar sakamakon girke sojoji sama da 100,000 da Rasha ta yi a kusa da iyakarta da Ukraine. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya ce a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin a jiya Litinin cewa Moscow tana jiran amsar NATO game da sharuɗa daban-daban da ta gindaya kafin tattaunawar ta faru game da garantin tsaro da ƙasashen yamma ke nema. Masu sasantawa daga Iran da kuma manyan ƙasashen duniya biyar sun sake komawa tattaunawa a jiya Litinin kan maido da yarjejeniyar nukiliyar Tehran ta 2015 da ta lalace, inda Iran ta dage cewa Amurka da ƙawayenta su yi mata alkawarin barinta ta fitar da ɗanyen manta zuwa ƙasashen waje. Tattaunawar baya-bayan nan a Vienna, wadda ita ce ta takwas an fara ta kwana 10 bayan an ɗage zaman domin wakilan Iran wajen tattaunawar su koma gida don neman shawara. Tattaunawa da ta gabata, wadda ita ce ta farko bayan fiye da tsawon wata biyar sakamakon zuwan sabuwar gwamnati mai tsauri a Iran, ta gamu da tirjiya saboda wata sabuwar bukata daga Iran. Mashuhuriyar yarjejeniyar Iran da manyan kasashen duniya irin su Birtaniya, Faransa, Germany, Amurka, Rasha da Sin ta tanadi sauƙaƙa takunkumi ma ƙasar a madadin taƙaita shirinta na nukiliya. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne gwamnatin India ta dakile wani yunkuri na kungiyar agaji na mission mai suna Mother Teresa na neman tallafi daga kasashen waje, wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar kungiyar ba da taimako da kuma matsugunai wa marasa galihu a ƙasar. A cikin wata sanarwa da aka bayar a jiya Litinin, ma'aikatar cikin gida ta ce an ki amincewa da sabunta lasisin kungiyar ta MOC a ranar Kirsimeti saboda matsalar da ke tattare da tsarin amincewar. Ma'aikatar bata ba da ƙarin bayani a kai ba. Tun farko a jiya Litinin, Mamata Banerjee, babban ministan jihar Bengal, inda headquarter MOC ɗin take, ta rubuta wani zargi a Twitter cewa gwamnatin ta rufe asusun banki na kungiyar a ranar bukukuwan Kirsimeti.
In an jima kaɗan, Hanifa sake dawowa da labaran kashi na biyu, amma kafin nan masana na sharhi kan abubuwan da Najeriya za ta tunkara a siyasance a sabuwar shekarar miladiya ta 2022 da ke shigowa daga ranar Asabar ɗin nan mai zuwa. Hukumar zaben Najeriya mai zaman kanta aina kan gudanar da zaɓe a ƙalla wata uku kafin kammala wa'adin waɗanda ke kan kujera. Ga rahoton Nasira da Mali Kaya daga Abuja.
Da yake sharhi kan sabuwar shekarar, masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Abubakar Umar Kari ya ce tudi an shiga harkokin babban zaben 2023 tun kafin ma shekarar 2021 ta kammala bankwana. Dr. Kari ya ce cikin hikima 'yan siyasar na amfani da duk wata dama ta taro don bayyana muradunsu na takarar kujerar da suke fatan samun tikiti.
Manyan 'yan siyasa musamman ma masu aniyar takara suna nan suna ta wasa wuka. An fara kamfe ta bayan gida har ma a zahiri. Kowanne suna ta ɗaukar sojojin haya da sojojin baka a jihohi da ma tarayya suna nan suna ta karaɗe jaridu da rediyo da kuma talabijin. To amma ita shekara mai kama tana da muhimmanci ne ƙwarai gaske saboda ba ma jajibere ba. Kusan za a ce manya-manyan matakai wanda za su yi tasiri a shekarar zaɓe ta 2023 a shekara mai kama zai. Za a yi zaɓukan fidda gwani. Wannan kuma takarar gwadon dafi ne yadda za a gudanar da wannan zaɓuɓɓuka. Ko za a yi su na Allah da Annabi ko za a samu hayaniya za su iya kasancewa manuniya ko waɗannan jam'iyyun za su kai labari ko kuma waɗanne 'yan takarkuru ne za su kai labari waɗanne ne ba za su kai labari ba.
Wani kalubale a tabaron kari shine irin dambarwar da za a samu a tsakanin manyan jam'iyyu na tsaye da 'yan takarar shugaban ƙasa tsakanin kudu da arewa. Dan siyasa Shamsu Gandi Sokoto ya ce kasancewar akasarin ƙuri'u na fitowa daga yankin arewa ne yana da kyau masu zaɓe su mika zaɓinsu ga Allah maimakon tsayin daka kan wani ɗan takara kamar yadda suka yi a baya.
Ai lokacin da shugaba Buhari ya tsaya takara da ya zama idanunmu sun ruhe zukatanmu sun ruhe muna son shi muna gani babu mai iyawa in ba Buhari ba. Ai da mu da malaman duka makafciwa muka yi muka ɗauki aikin Allah subhanahu wa ta'ala muka ɗora wa Buhari. Muka ga cewa Buhari in ya kai shugaban ƙasa komi zai sauki ba wanda ya iya sai Buhari zai yi komi. Allah ta'ala da iko ne ya ba Buhari mulki kuma ya jarabe mu.
Shi kuma jigon APC mai mulki Faruk Adamu Aliyu ya yi fatar lamuran tsaro su inganta kafin lokacin zaben musamman ma arewa maso yamma inda matsalar ta fita azara.
Za ka kancewa da Isra'ila da Palestine da ake fara akan zauna akan tebur a sasanta. Kuma waɗannan mutanen idan ma ba su fi ƙarfin jami'an tsaron ƙasarmu ba za ka cewa akwai guraren da sun fi ƙarfin nasu. Saboda haka da a zo a yi irin ragwas ɗin nan wanda za a iya sasantawa da su a sasanta amma wanda duk gine mai izgilanci to hukuma da jama'a su nuna ƙarfinsu a kansa. Wallahi baƙin ciki ne kullum da shi nake kwana da shi nake tashi yadda yawanci 'yan arewa suke cikin irin wannan baƙin ciki. Abin kunya ga mu 'yan arewa maimakon talaucin da ya yi mana katutu mai ƙoƙarin yadda za mu gyara mu haɓaka tattalin arzikinmu irin wannan ta'addanci ya shigo. Don Allah da Annabi 'yan uwanmu da suke wannan abin su daina.
Za a iya cewa an samu 'yan sararawa ta sauya sheƙa daga adawa zuwa jam'iyya mai mulki da hakan ke nuna akasarin 'yan siyasa na sake lissafi don kada samu sake reshe kama ganye ko lissafin mai cewa shida ne wani ya ce tara ne bisa gefen da mutum ke duba lambar. Nasiru da Mali Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasira da Mali Kaya, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da COVID-19 ke daɗa yaduwa, shugaban Amurka Joe Biden ya yi magana kan gibin da aka samu wajen gwaje-gwajen mutane a Amurka a yayin wata ganawa jiya Litinin da gwamnonin jihohi. Yayin da ya amince cewa kokarin karo wuraren gwaji ya ci tura, ya ce zai yi amfani da dokar samar da abubuwan kare ƙasa wajen samar da kayan gwaje-gwaje. Ya kara da cewa kamfanin Google za ta taimaka wajen sauƙaƙawa wajen samun sakamakon gwajin wa Amurkawa ganin yadda yake da wahala wasu mutane su samu yin gwaji. A ƙarshen wannan makon ya nuna cewa muna da saurin aiki a gabanmu, a cewar Biden. Ya kara da cewa bai isa ba idan da mun sani da mun kara kaini da kuma saurin da za mu iya. Matafiya na ci gaba da samun matsala wajen yawaitar soke zirga-zirgar jirage saboda nau'in Omicron da ya sanya ma'aikata rashin zuwa aiki saboda rashin lafiya. Bisa ga wata kafar yin bayanai kan zirga-zirgar jirage wadda take bin diddigin jirage da soke tafiyarsu. Ta tabbatar cewa akwai jirage 2,395 da aka soke tafiyarsu a fadin duniya a jiya Litinin kadai. Daga cikin wannan adadi akwai jirage masu shiga da fita na Amurka guda 869.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ake ban kwana da shekarar 2021, wasu 'yan Najeriya sun shaida muryar Amurka irin kalubalen da kasar ta gamu da su a cikin shekara mai karewa, sannan suka bayyana fatan su ga ganin kasar ta cimma wasu kudurori a sabuwar shekarar da za a shiga. Ga Murtala Faruk Sanyin na dauke da wannan rahoton.
Magana harkar tsaro gaskiya ya dau hankalin mutane sosai saboda yadda abubuwa suka faruwa ko kuma suke faruwa abubuwa ne wanda zaka same su kashi-kashi. A arewa muna da matsaloli na yan bindiga, muna da matsaloli na yan Boko Haram, a Kudu akwai matsaloli na yan IPOP, akwai matsaloli na yan masu harkar mai.
Da alama sha'anin tabarbarewar tsaro shine babban abin da yafi jan hankalin yan Najeriya a shekara mai ban kwana ta 2021.
Ba za mu manta wato fyaɗe kisan gilla sace mutane, tsadar rayuwa, ƙona gonaki da kashe 'yan arewa da aka yi a Kudu ba a cikin shekara ta 2021.
Wannan lamari in ji masu fashin baki ya yi ƙoƙarin sauya tunanin 'yan ƙasar da dama.
Gazawa da yawanci 'yan Najeriya suke ganin cewa wannan gwamnati ta yi ba ta fannin tsaro, ta yadda har masu adawa da ita da ma masu goyon bayanta da dama suka dawo daga rakiyarta ko kuma suka yi ta korafi da nuna gazawarta saboda lalacewa da abubuwa suka yi.
To sai dai hakan bai hana 'yan Najeriya bayyana fatan su ba a sabuwar shekara ta 2022 mai kamawa, musamman kasancewar ta jajibirin gudanar da babban zaben kasar na shekara ta 2023.
Shine cewa za a yi zaɓe kamfid da wani a dukkan jam'iyyun nan a wanye lami lafiya. Wannan shine babban al'amari wanda zai faru a shekara mai kamawa.
Wasu kuma sun mai da hankali ne kan sha'anin tsaro da kuma tattalin arziki.
Matsalar tsaron a ce yau ta kau, a ce Allah ya taimake mu, Allah ya shiga cikin al'amuran. Wannan harkar ta tsaro an shawo kanta. Sannan na biyu, hawa farashin da ake ciki a Najeriya shi ma a ce Ubangiji Allah shiga cikin al'amuran, Allah sai ta al'amuran, talaka ya samu sauki a cikin wannan da muke ciki.
Su sassautawa bayin Allah saboda muna jin labarin cewa wai amma shekarar da za mu shiga za a ƙara kuɗin mai. A gaskiya wannan zai jefa mutane cikin mawuyacin hali idan da hali su dubi yanayin da rayuwa take ciki a yanzu haka da muke magana. Akwai mutane da yawa da ba sa iya samun abin da za su ci, to balle an ƙara kuɗin man nan, ya ilahi ina talaka zai saka kanshi.
Haka su ma hukumomi sun bayyana ƙudurinsu na kawo sauyi a sabuwar shekarar.
Ko a kasafin kuɗinan da aka kaddamar a jiya na trillion kusan 17, kusan kaso mai yawa cikin wannan kuɗin akan sha'anin tsaro ya tafi. Shugaban ƙasa yana nasa ya dada jajircewa. Al'umma da mu 'yan majalisa mu ma mai aikin mu mu dada jajircewa da aka taso ana ta addu'a ana alƙunutu ba a ga canji ba. Ga turji ya fara neman sulhu, muna tabbatarwa da al'umma wannan al'amari da ikon Allah da girman Allah kafin Muhammadu Buhari ya gama mulki sai ya zama tarihi a tarihin Najeriya da ikon Allah da Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.
Tamkar shekarun da suka gabace ta shekara ta 2021 ta zo ta wuce, haka kuma ta binna da tarihi da darussa da ma ababen koyi a zukatan jama'a. Murtala Faruk Sanyinna, Abuja, Nigeria.
A gaiye da Murtala Faruk Sanyinna, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49. sai kuma kilo hazi 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tasharar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku zuwa shafin mu na yanar gizo voahouse.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. A nan Washington DC, agogon mu na cewa karfe 12:15 na dare. Yanzu kuma sai
saka mai wuya.
Kowa ya dauki kuttun magana sai kewa kowane gari, kowane unguwar ke garin nan. Yaje ya jira ayin mutane akan abin akan shugabanci su in karbabe ne. Su da kansu sun ba ka babu wani ba. Su da kansu in ka tambaye su tsakanin su da Allah wanda za su mutu su koma ga kabari. Sun san mutanen garin nan ba su san. Su abin da suke so kamar kayan gado ne. Wanne ya gada saboda ka in ba wannan ba zai yi ba.
Jama'a barkanku da huta, barkanku da sake saduwa a kashi na ƙarshe na muhawara da muka yi kwanaki muna ji ana tabkawa tsakanin Alhaji Ahmadu Haruna Zago da yake kirarin shugabancin jam'iyyar APC amma bangaren Malam Ibrahim Shekarau a Kano da kuma Honorable Zakari Ibrahim Salina wanda ya mata jam'iyyar wato sakatare na jam'iyyar din na Kano amma a bangaren Ganduje da kuma Abdullahi Abbas. To a wannan kashi na ƙarshe za mu ji shin wannan rikicin na jam'iyyar APC na Kano zai iya shafuwar makwabtanta irin su Jigawa, Katsina da sauransu da majiyoyin arewacin Najeriya. Kuma shin wannan rikicin na APC na Kano zai iya buɗe wa PDP kofar ta zo ta kwace ragaban mulki ba a kanan kaɗai ba har a wasu jihohi na kusa gare ta? Wannan na cikin abubuwan da za mu kammala da su kuma ba tare da ɓata lokaci ba. Ga shi Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu tare da bakin nasa.
Maganar da ake shi mako kamar wannan wasu masu kula da lamura suna ganin akwai fargaba da tsoro cewa wannan kace na ceta ku a Kano fa za ta iya fansama wasu wurare a abin nan kuma zai zama wasu wurare na jihohin Najeriya kuma zai iya fansama zama na kasu wata kila ga ita jami'a
wato su abin da ta basu damu ba na farko ba dama su jami'a ba
misali kana da kuna da wannan damuwar misali
mun nan da wannan damuwa saboda mu na farko jami'an nan mu ne ba kafata jami'u uku CPC AMPP ACN da bangaren su na PDP saboda ka sai suka grupe a zuran su duk wanda suke wannan rigima da mu in ka kalla da MPDP ne
a
dukkan su MPDP ne
dukkan su
dukkan su
a mu
ba dukkan wannan grupe in ba za ka kawo mutum biyu wanda ba MPDP ba ci su saboda ka sai suke ganin kamar mu da muka
yanzu dama
ake yi da mu
yanzu dama wato mutane irin su deputy governor dama duk MPDP ne
ai nace maka ba za mu tuka biyu ko uku ba ga mu wani banda wannan
a ya za ka ce a
kai ya mun
wani an zo gabar da nake cewa zan maka kula wasu na ganin cewa wannan cece ku ce fa kamar kuna buɗa wa jam'iyyar Hamayya ta PDP ne ta ci karanta babu babbaka
wato ina son tabbatar maka da cewa idan akwai wanda bai jin dadin wannan hauragiya da suke wato mu jam'iyya mu kowa rashin jin daɗi kuma
na ba ku ne jam'iyya ba
kuma na so
ka cewa yadda ka haye ne
kamar yanda nake ma magana dazu mun karanci kowa a cikin wayannan mutum bakwai ko takwas kowa mun gane matsalar sa kuma mun gane inda yake kuskure kuma na so in tabbatar maka zamu kira su mu gaya musu kurakuransu kuma da fatan ba za su yi taurin kai ba za su gyara waɗannan kurakurai kuma za a zo a tafi kamar ma ba su taɓa
su ba su yi taurin
to yanzu in ba da
ɗan zafa
ya ga wannan shi ne alamar sai da mutane shi ne musamman darajar mutane ba yanzu ka dubi mutum da ya gwamnati biyu a Kano ya yi sanata ya yi minista ka ke za ka kira wani shi ina zuwa
ba zai zasu kurewa
ina zuwa za ka ji
ai jami'a uwar
kowa na ka ji ai kai ba ɗan jami'a ne okay kuna kai ba kai ba zuwa jami'a bane ba
ya ba ka ce haka
yau wasu
a wajen hukuma
za ka ta uku ba
a wajen hukuma
ai kamar yanzu ba wajen jami'a
lokaci
kuma ta so tabbatar maka da cewa
yanzu
shi dukkan mu ba sa dauna
dukkan mu a cikin
ya ta ba rike wannan gwamna har sau biyu ya rike kuma ya jagoranci shugabanci don haka ya san darajar jam'iyya ya riga ya san darajar gwamnati kuma ina so in tabbatar maka da cewa ba wai shi kadai ba dukkanin sauran guda bakwai din na tabbatar maka suna darajarta jam'iyya kuma idan mun kira su za su yadda kuma za mu gaya musu kurakuransu kuma nan ba da daddewa ba
ita wajen ladabtarwa kenan
ba maganar ladabtarwa ba
ai
ita jam'iyya ko da a ce ko sun wuntsule za mu kara jawo su sun wuntsule za su mu kara kira su kuma ina tabbatar maka da cewa nan da sati ɗaya sati biyu wato dama ka'ida shine lokacin da aka yi zaɓe na World Congress ba za a tabbatar da zaɓe na World Congress ba
sai ita uwar jam'iyya ta kasa ta zauna ta tabbatar da shi ta yi haka an yi na local government ta zauna ta tabbatar da shi shi ma wannan na state za ta zauna ta ƙara tabbatarwa da shi
days of
report din da aka
kawo na kuma dai tana ƙarƙashin
daboki ai ina son ga maka daga yanda shugaban appeal committee yazo yi magana wanda yazo daga Abuja kai ka san cewa inda ma wato ko harkar gaskiya take ya riga ya ƙara tabbatarwa cewa an turo shi ne ya tabbatar da
shirin su shi ne daga nan da Alhaji Ahmad Arzuku lokacin da aka yi zaben nan an sami kace na ce a sauran kididdiga ta nuna a jihohi wajen 19 zuwa 20 na Najeriya a sakamakon zaben nan amma dai na Kano nan yafi zafafa
shi ka sani
me yasa ya kake ganin cewa me ya sabbaba irin waɗannan abubuwan har suke fantsama misali aka dinga samun turjiya a wasu jihohi misali baya ga Kano din nan
to ina da labarin gura ne da wanda aka ce an yi irin wannan kaman namun nan amma mu namun ai waɗanda suke kan kujeran ne wanda ga kamata su koma ba suke so sai sun dawo
da gwamnatin jihar Kano a gwamnatin ta jami'ar APC tunda sama da kasa din APC nan ce dai watakila da ta yi yadda ya kamata a yadda ya dace da sauransu irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen ƴan jam'iyya musamman a cikin jam'iyya misali zai yi kasa me za ka ce
eh babu shakka ita gwamnati tana taimakawa wajen haɓaka jam'iyya tana taimakawa wajen haɗa kan ƴan jam'iyya amma dai abinda na sani shine ayyuka da ake yi a jihar Kano ana ayyuka ingantattu kuma na ayyukan da ya kamata a yi amma haɗa kan jam'iyya gaba ɗaya aiki ne na shugabannin jam'iyya kuma
amma kuma ai ana cewa shi gwamna shi ne jagoran jam'iyya
jagora ne abinda yake nufi jagora shi jagora ne jam'iyya amma kar ka manta ba shi ne zai zama jagora ba kuma zama shugaba ba dole a shugaba zaɓar shugaba kuma daga ƙasa ake turo a ce a zaɓi wani shugaba in an ka zaɓe ka shugaba wannan shi duk abin da za a yi dole a nemi consent ɗinsa dole a nemi gudunmuwarsa dole a nemi a shawararsa amma idan aka baka aiki ɗaya kaje kai ɗari jagora ne ya yi wannan shi ne abin da ya faru duk ta'adin da aka yi a cikin jam'iyyar nan ai mutane suna ganin jagoran ne ya yi dalili shi ne saboda an ba mutane da ba san ma haƙƙin jam'iyyar ba ba su ma san ta ba ba su ma iya shiga siyasar ba abin da za ka sani kawai nawa za ka biya a baka takara nawa za ka biya a baka form nawa za ka biya a yi maka za shi suka sani kullum domin da sun san tsarin jam'iyyar. Wallahi ba za a yi jima'in APC ba.
Honorable Serena akwai magana. Ya zo magana cewa biyace-biyacen
nan. Ya zo da kazaki ko?
Misali magana zancen biyace-biyacen nan na a ba da fom ko IY. Dama kuma akwai irin wannan zargi na cewa ana koda gwamnatin ta kuta APC ana irin wannan biyace-biyace na wasu abubuwa wanda suke da nasaba da saba ka'ida me za ka ce
wato ko ina son tabbatar maka wannan ba ma zargi ba ne kazafi ne yake domin mutanen da
ba ni ne faɗa ba haka nake ji a
faɗa to jita-jita ne kake amfani da shi na makiya domin ina son tabbatar maka waɗanda suke kan mulki yanzu in ka ce nawa suka biya suka zama sanata nawa suka biya suka ga yan majalisar tarayya yan majalisar jiha ta iya yiwa wani ba shi da kuɗin ma da zai biya waɗannan mutane ɗin inda kuma biya ake yi to lalle kam wato da yawa ba su zama yan majalisar tarayya ba da yawa ba su zama yan majalisar jiha ba da yawa ba su zama sanatoci ba idan ka ce zargi da abinda ta kamata ta yi shine cewa sai a ce wane ya ba da kuɗi an je an bashi fom wane ya ba da kuɗi an je an bashi fom amma ni na san mutanen da
ku me zaka ce game da zargi na gwamnati cewa ana irin waɗannan baya-baya
kamar yaya
kamar yadda shi Alhaji Ahmad yake faɗa cewa ana ba ku kuɗi a jam'iyya misali kuna yin abinda wato
shi ne na ce
sannan kuma dama ana ta irin waɗannan zarge-zargen
ba maganar zarge
gwamnati akwai rashawa da cin hanci
wato ko in kuma ka zo ka yi wannan magana wato kana magana sai in totality ka ce ko tsarinmu na Najeriya akwai kurakurai ya kamata ko a yi kokari a gyara su amma dai ina so in tabbatar maka da cewa ba magana ba Kano bane ina so in tabbatar maka da cewa ni dai abin da na sani cewa wato a jam'iyyar APC
a
gwamnati. Ni bazan iya magana akan gwamnati ba domin ni ba jami'in gwamnati ba,
amma jami'iyar da kake shugabanci a
ƙarƙashin gwamnati
da ta samar da wannan gwamnati
shine nake so in gaya maka,
kuma shi shugaban gwamnati da ma duk wani dan jami'iya da ma jami'in gwamnati
ya kamata in kai tambaya, ka bari a baka amsa. Wato yanda ko ita jami'iya ni na riga na sani tsakani na da Allah babu wani mutum wanda ya bada sisin kwabo dan a tsayar da shi takara. Ni kuma a maganan gwamnati ina so in tabbatar maka da cewa ko idan tun daga maganan Muhammadu Abubakar zuwa yau din nan ina so in tabbatar maka aiki dai wanda zaka zo ka gani ni dai ban ga wanda ya aiki irin na kadimul Islam ba a maganan aiki.
To jama'a na Allah, kamu ƙarshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji dangane da rikicin cikin gida da ake yi ta jam'iyyar APC da ke mulkin jihar Kano, wanda suke gani in ba sauri aka kashe wannan wutar ba za ta yi bazuwa zuwa wasu jihohi, watakila cikin makwabtaka da kanan irin su Jigawa, Katsina da wasu jihohi ma a arewacin Najeriya, kuma watakila har abin yi tasiri ma a zaɓuɓɓuka na shekarar 2023 masu zuwa. Yanzu kuma muna so mu yi babbar godiya ga su baƙin namu Alhaji Ahmadu Haruna Zago da kuma Honorable Zakari Ibrahim Salina da suka ɗauki lokacin yin mana bayanan ɓangarorin da suke wakilta. Godiya ta musamman ga shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwali da ya haɗa hancin wannan muhawara a can Kano ya cillo mana ita a nan. A madadin su duka, ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington, mun bar ku lafiya.
To madalla a gaishe da malamai, yanzu kuma sai wannan sakon.
Ka ja ga cikin kada zalunci mai za ka fada cikin
mai saurare. Kamar yadda ka sani, shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka na bibiyar haƙoƙi da ƴancin al'umma.
Na yi ritaya 2015 sai da na shekara 1 da wata 2 babu albashi babu kosisi.
Daga lokacin da aka yada maganan nan bai kai kwana 3 ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja to ya zauna a Yola.
Baya ga haka, shirin ƴan ƙasa da hukuma da ke zuwa a ranar Talatar kowanne mako na bin diddigin koki tsakanin gwamnati da hukumominta.
Magana da kudin mu ana biyan wasu ga gamba mun yanke shi daga yau.
Shirin kan ma tabo batun ƴanci da haƙƙin ƴan gudun hijira.
Shugaban Buhari ya taimake ni ya suko mana da yaro da zuwan tafi da yaro na yau shekara 8 yana raye ban sani ba.
A cigaba da sauraron shirin ƴan ƙasa da hukuma na muryar Amurka da karfe 8 na safiyar kowace Talata.
Ya bi do haƙƙin sa ya tattara kodi ko ke ina sasa.
To masu sauraro, sai a kasance da mu nan da sa'a 1:30 domin sauraron wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma. Donan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
An ji cewa duk da sanarwar da ma'aikatar tsaron Rasha ta bayar cewa sojoji 10,000 da aka tura iyakar Rasha da Ukraine za su koma sansanoninsu na dindindin, hakan bai kwantar da hankalin kasashen yamma ba, waɗanda ke ganin akwai haɗari tattare da ayyukan sojin Rasha da take ta ƙaruwa. A jiya Litinin ne gwamnatin Indiya ta daƙile wani yunkuri na ƙungiyar agaji na mishan mai suna Mother Teresa na neman tallafi daga ƙasashen waje, wani mataki da ka iya kawo ƙarshen wata muhimmiyar ƙungiyar ba da taimako da kuma matsugunai ga marasa galihu a ƙasar.
To masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan, za mu dawo muku da wani sabon shirin da zai zo muku da ƙarfe 8 na wannan safiya, wanda zai zo muku da shirin ɗan ƙasa da hukuma. Sashen Hausa na muryar Amurka na mika ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da makwabta da abokan arziki ga marigayi Abubakar Cika kaftin na kofar Maraki a Sokoto, wanda Allah ya cikawa a ranar Juma'ar da ta gabata. Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta masa, ya kuma ba da hakurin jure wannan babbar rashi. Mu kuma idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da imani. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da taya ni gabatar da wannan shirin, da kuma Jumbe Hamza wanda ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol, ni Sarfil Hashin Gubel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai da hantsi, in Allah ya kai mu za mu zo muku da wani sabon shiri. Assalamu alaikum.